وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا أشرن دا أكو غوتا المحرم شكرة تدبو إيد تريه إيد أربعين دبير هجرة من زنجيرا أن محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شيني كما ya dace da 10 ga watan 8 shekara ta 2023 shekara miladiya ɗan uwa insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da karatu ne a cikin darasin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami al-sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi Allah ya ji kamalin da rahama a wannan sati da ya gabata idan ba a manta ba har yanzu dai muna karatu ne a cikin kitabul umuril manhi anha littafin da ke bayani game da al'amuran da shari'a ta hana a wannan sati mun fara karatu a cikin babun nahyi an ida'atil mali fi ghairi wujuhi allati adina ash-shar'u fiha barnatar da dukiya a fuskokin da shari'a ba ta yi izini da barnatar da dukiyar a cikin su ba wanda mun karanta hadisi ne guda daya a gurguje saboda lokaci muka dakata yau kuma insha Allahu ta'ala zamu tashi a hadisi na biyu a cikin babu malai ce wa anwar radin katibil mughirati qala an karbo daga warrad katibul mughira radiyallahu anhu shi warrad ya kasance sakatare ne na Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ana masa alkunya da Aba Sa'id ko Abu Sa'id ko kuma Abul Wirdi ana masa alkunya da wannan mutum ne da yake dan garin Kufa ta kasar Iraki sannan fiqatun ne min awsa'it tabi'ina ma'ana na ɗaya daga cikin amintattun da malaman hadisi kan karɓi hadisan su daga cikin matsakaita malamai na tabi'ai sannan maula ne na shi al-Mughira dan Shu'ba Allah ya kara masa yarda to qala shi warrad yake cewa amla alayya al-Mughira bin Shu'ba في كتاب الى معاويه رضي الله عنه مغيره بن شعبه يايمن املائي يايمن شبته وتتكدا ده نربوتا مسا وات زي ايكاتا زي توراتا زوا خليفه نا wannan lokaci shine معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه abinda ke cikin takaddar abinda na rubuta masa shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ya kasance yana cewa fi duburi kulli salati maktuba a bayan kowace sallah ta farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadar wannan addu'a a bayan kowace sallah ta farilla idan aka ce addubur malami sun dan tattauna me ake nufi da duburu kulli salah bayan kowace sallah wasu daga cikin malamai suna gani cewa in aka ce duburu salah abinda ake nufi bayan sallar ma'ana bayan an yi sallama abinda zai zo a cikin addu'o'in da ake karantawa a bayan sallama kenan wasu malamai kuma suka ce aka ce duburu salah ana nufin a cikin sallar daga ƙarshe duk abinda ya ja wannan tattaunawar shine ita kalmar dubur din misali aka ce addubur bayan abu malamai suka ce yanzu misali jelar dabba tana ina ne tana bayan dabba ko amma a jikinta take ko ba a jikinta ba a jikinta malaman da suka ce ana nufin bayan sallah sai suka ce ai sun yi la'akari ne da cewa in aka ce addubur duburu kulli shay'in yana bayan sa ne ma'ana aka ce dubura komai a ina take a bayan sa take ina fata an fahimta su kuma waɗanda suke gani cewa ai tana jikinsa suka ce amma ai a jikinsa take still dai to shi yasa za ku ga wasu addu'o'in da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi zai koyar ya ce a karanta su duburu salawatil khams a bayan salloli guda biyar wasu sai kuga ana karanta su ne kafin a fita daga sallah ma'ana addu'o'in da ake karantawa na ƙarshe bayan tahiyya wasu kuma addu'o'in sai kuga ana karanta su ne a ina a bayan an yi sallama to ya danganta da inda ko kuma yanayin da malamai suka kalli ita kalmar dubur da suka fassara ta wannan ita addu'ar ana karanta ta ne a bayan mutum ya yi sallama daga sallah sai ya karanta ta abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al jaddu wannan ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta ta daga cikin addu'o'in da annabi yake karantawa sallallahu alaihi wasallam ko bayan sallah bayan sallama ko kuma a cikin addu'o'in da ake karantawa na tahiyya duk zai dauka kamar yadda muka yi bayani a baya fassarar ta ita ce la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne al mulkul mutlaq mulkin da yake sakakke ba shi da kaidi ba shi da shamaki ba shi da lokaci wannan na Allah madaukakin sarki ne shi kadai amma kowanne irin mulki daga cikin mulki da dan adam kan iya mallaka zaka samu yana da kaidi da lokaci yana da kaidi da guri yana da kaidi da zamani sai ka samu sarkin da yake sarauta a shekara 100 da suka wuce babu shi yanzu kaga mulkin sa yana da kaidi da me da zamani sannan wani sarkin da ke sarauta a Najeriya ba shi ke sarauta a ina ba a Ghana ba shi ke sarauta a Cote d'Ivoire ba shi ke sarauta a America ba ko ina da nasa haka nan za ka kalla kowanne irin sarki kuma yana da irin nasa jurisdiction din da aka bashi ma'ana irin dan gurin gurgudan inda yake mulka ba ko ina da ina yake mulka ba amma mulkin Allah madaukakin sarki ba kaide shi da lokon duniya da Allah subhanahu wataala ya halicci duniya har zuwa tashin ta mulki ne Allah ne gaba daya shine al-mulk al-mutlaq mulkin da yake sakakke ba shi da kaidi wannan Allah ne subhanahu wataala walahu alhamd haka nan Allah madaukakin sarki shine ma'abucin godiya godiya ta sace haka ce godiya ana nufin godiya cikin abin da ya maka dadi godiya cikin abin da bai maka dadi ba godiya cikin abin da zai faranta maka rai godiya cikin abin da zai bakanta maka rai kowanne hali mutum yake ciki sai ya gode wa Allah madaukakin sarki shi ake gode wa a farko shi ake gode wa a ƙarshe subhanahu wataala shi sai Allah madaukakin sarki sai lahul hamdu fil ula wal akhira godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a farko kamar yadda godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a ƙarshe duka Allah madaukakin sarki shine abin godiya idan abu ya maka dadi ya faranta maka rai akai maka bushara sai ka gode wa Allah ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan abu ya bata maka rai bai maka dadi ba yazo maka ba a yadda kake son sa ba nan ma ka gode wa Allah ka ce alhamdulillahi ala kulli hali kaga wannan godiya ce ita ma mutlaka ba irin godiya da zaka yi wa mutum ba wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah subhanahu wataala shine yake da iko akan komai amma dukkanin mu ɗan adam zaka koda kana da iko akan wani abu zaka ga ala ba'd shay'in qadir akan wani sashi daga cikin abubuwa kake da me kake da iko ba akan komai ba amma Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in akan komai qadirun mai iko ne subhanahu wataala sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsara da Allahumma ya ubangiji la mani'a babu wanda ke hana lima a ataita abinda ka bayar duk abinda ka zartar kaga dama ka yanke zaka ba wanda ga cikin bawanka to idan da duk duniya za su taru akan su hana wannan abin ba su isa ba sai abin ya zai zuwa ga wanda Allah ya kaddara zai je gare shi shine Allahumma la mani'a lima ataita duk abinda Allah ya ga dama zaka samu ka kwantar da hankalinka babu wanda ya isa ya sha makance ka babu wanda ya isa ya sa maka full stop na ne hana ka samun wannan abun babu shi wala mu'tiya haka nan babu wanda ya isa ya bayar da lima mana'ata abinda ka hana ya ubangiji haka nan idan Allah subhanahu wata'ala bai so ba da abu ba yaga damar hanawa idan duk duniyan nan gaba ɗayan su da mutanen su da aljanin su na farkon su da na ƙarshen su gatan ka ne suna so ka samu wannan abun ba za ka same shi ba yan wannan fata an fahimta to wannan shine babban abin da ya kamata kowanne musulmi ya fahimta la mani alima atita wala mutiya lima mana'ata sai ka zauna lafiya a rayuwarka ba wanda zai hana ka abin da Allah ya kaddara za ka samu kamar yadda ba wanda zai baka abin da Allah ya kaddara ba za ka samu ba idan ka san haka sai ka tsira da mutuncinka sai ka tsira da addininka sai ka zauna da kowa lafiya eh ba za ka zubar da mutuncinka dan neman abin duniya ba dan ka san koda ka zubar da mutuncin naka idan Allah ya kaddara ba za ka samu ba ba za ka saida addininka dan neman abin duniya ba dan ko ka saida addinin naka kai abin da kai na tsafi ko na kafirci ko kaucewa hanyar Allah madaukakin sarki dan ka samu matukar Allah bai kaddara za ka samu ba da tsafin da kafircin da kaucewa Allah madaukakin sarki ba zai saka samu wannan abin ba kamar yadda kuma idan Allah madaukakin sarki kaddara za ka samu dan uwa babu wanda isa ya hana ka samu kowane ne lauki kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cewa inda ace duk duniyan nan za su taru akan za su cutar da kai da wani abu ba su isa su cutar da kai ba sai da abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta maka ba haka bane haka al'amarin yake yan uwa sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd haka nan laye shine ma'abocin rabo ma'abocin dukiya ma'abocin karfi ma'abocin izza da buwaya a duniya wannan raban nasa ba zai amfanar da shi ba a wajen Allah madaukakin sarki matukar bai ba Allah madaukakin sarki ba shine la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu duk ma'abocin rabo duk ma'abocin karfi duk ma'abocin wani abu da mutum kan iya takama da shi a duniyance wannan abin da yake takama da shi din babu abin da zai iya amfanar da shi a gaban Allah subhanahu wata'ala matukar bai ba Allah subhanahu wata'ala ba saboda rana ce yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salimin Allah ce rana ce yini ne da dukiya da yaya ba dukiya da yaya ba an kawo su ne a matsayin misali mulki da muqami da duk wani abin da dan adam kan iya takama da shi wanda yake gani zai bashi koba daga cutarwar mutane ba zai iya amfanar da shi a wannan rana ba Allah ce sai wanda yazo masa da zuciya kubatacciya zuciya kubatacciya ita ce zuciyar da babu shirka a cikin ta babu munafinci a cikin ta babu bid'a a cikin ta babu duk wani abin da yake sabawa Allah ne da kaucewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan zuciyar ita ce idan ka je wa Allah madaukakin sarki da ita sai Allah ya karbe ka sai baka aljanna Allah ya samu daga ciki to wannan shine kashi na farko daga cikin abin da shi warad ya rubuta wa mai gidansa Mughira bin Shu'ba za a aikawa da khalifa Muawiya dan Abi Sufyan sai yace wa kataba ilaihi sannan kuma daga cikin abin da ya rubuta masa kuma sai ya ƙara ma'ana cikin abin da Mughira ya sa aka rubuta wa Muawiya sai ya ƙara da cewa har yanzu dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce annahu kana yanha an qila wa qala cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana hani game da qila wa qala me qila wa qala mun yi bayanin sa wancan satin shine ya da jita-jita kamar yadda Bahaushe shi ma idan ya tashi magana qila wa qala yake cewa duk zancen da ka zance ai zancen ma qila ne wa qala ina fata an gane ka san abin da ake nufi da shi me ake nufi da shi kawai zance ne da ya zuwa iska kuma zai tafi iska ai zance ne kawai da ya biyo iska ba shi da tabbas ba shi da hakika shine qila wa qala shine irin zancen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa kamar yadda hadisi ya zo a cikin Bukhari yace kafal mar'u isman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a yace ya ishi mutun girman laifi gingime mai laifi katal laifi ya kasance duk abin da jisi ya bada labarin sa wannan matsala ce ga dan adam ya kasance kai duk labarin da ka ji ba ka da rariyar da zaka tace shi kawai haka zaka fitar da shi ka bada shi akwai matsala akwai matsala babba ya kamata a ce duk abin da ya zo maka tabbatar da gaskiyar sa da rashin gaskiyar sa kamin ka sake shi dan idan zancen ya zamto wani ƙarya ne to kai ma ka shiga cikin jerin mutanen da suka ce maka wajen yada ƙarya yadda aka ba na farko a laki kai ma ka zaka samu duk ɗaya ne so zaka zance ko da baki ne ka faɗe shi ko a rubutu ne ka rubuta duk ɗaya ne ba bambanci bar ma
yanzu zancen da aka yi shi da baki da wanda aka yi shi a rubutu ne fa saurin yaduwa na rubutu yanzu sai ka zo ka zauna a majalisi ka bada labari ko a majalisa ku ka bada labari sai a tashi ma mutanen majalisa ta kusan manta labarin sai gaba ya da ba amma zancen rubutu fa wallahi cikin minti biyar sai ka tsince shi a Saudi Arabia ba haka bane ya ban ma kasar ku Najeriya tafi Saudiya ya ban ma Afirka gaba daya ya tafi Asia haka rubutu yake to shi sa ka kiyaye alƙalamin ka kaga wannan hannun naka dan yatsan naka da kake dauka kai rubutu da shi wallahi dan uwana sai an maka tambaya akan sararin tashin alkiyama sai ka amsa tambaya wallahi sai Allah ya tsiye ka cewa abin nan da ka rubuta shin bi sai ka fada idan wanda kaji wani ya fada ne shin kana da tabbacin abin da aka fada haka ne ka fada shikenan in haka ne to ka tsira amma in ba haka bane to shikenan mutum kuma sai ya tanadi abin da zai ga wa Allah subhanahu wataala to wannan annabi tsira da aminci sai ara tabbata a gare shi ya hana shi wannan mun yi bayanin sa satin da ya gabata wa ida'atil mali da barnatar da dukiya wanda shine kan babin shine abin da babin yake mana bayani akan sa babin da ke bayani game da hani akan barnatar da dukiya shine ida'atil mal annabi tsira da aminci sai ara tabbata a gare shi na ha an ida'atil mali yayi hani ga barnatar da dukiya ƴan uwa malami suka ce ita dukiya wata aba ce da Allah madaukakin sarki ya ajiye ta a matsayin rayuwar dan adam ba za ta tsaba sai da ita dole ne ba za ka rayu ba duk gudun duniyar ka duk zuhudin ka duk wara'in ka sai ka rayu da dukiya sai ka rayu da kuɗi haka ne ko ba haka bane to tunda kuɗi wani bangare ne na rayuwar dan adam sai Allah madaukakin sarki ya sa masa tsare-tsaren da za a kiyaye shi tsare-tsaren da zai zamto an gudanar da shi ta hanyar da Allah madaukakin sarki yake so saboda muhimmancinsa shi sa za ku ga ko da raban gado idan aka raba gado Allah madaukakin sarki ya ce akwai wanda za ku ga babba ne mai biya kai shekarun balaga amma ba shi da tunani da hankalin da zai iya rike dukiyarsa ya alkinta ta ya kula da ita yadda ya kamata da ya ga dukiya da yawa an ba shi dukiya sai ya je lalata ta eh saboda maybe duniya tana rudarsa a lokacin shekararsa 20 ko 25 ko abin da ya kamata kadan shekara 25 ai kai shekarun balaga amma ba shi da hankalin da zai kula da dukiya sai alkinta ta da an ba shi zai sai mota ya sai waya miliyan 2 ya sai kaza haka sai lalata dukiya cikin lokaci kadan idan abubuwan suka lalace kuma sai ya dawo gidan jiya to irin waɗannan sai Allah madaukakin sarki ya ce irin su kun ga la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum fiha qiyaman Allah ya ce irin waɗannan wawaye sai Allah ya kira su da mai da wawaye ya ce kada ku ba su dukiyar ku da Allah dukiyar su ce amma sai Allah ya kira waɗanda za su jira dukiyar kamar dukiyar ku ce yadda za ka kula da taka dukiyar shi ma ka kula masa da tasa haka shi sai Allah ya ce dukiyar ku amwalakum allati ja'ala Allahu lakum fiha qiyaman dukiyarku da Allah madaukakin sarki ya sanya kuma su tsayuwa a kanta kada ku ba su har sai an ga shiryarsu da kimtsuwarsu sannan sai a ɗauka a ba su kayi su amma an ba haka ba ba za a ba su ita nan take ba haka nan don ka fahimci mahimmancin dukiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a hajjinsa na ban kwana a cikin hudubarsa bakan dami ya yi sai inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum alaikum haramu yace dukiyoyinku da jinan nakinku da mutuncinku yace akan ku da kanku sashinku bisa shashi haramun ne wani yace wani dukiya ko yace wani mutunci ko ya taba wani haka annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi yace haramun ne wato duk da ka fahimci dukiya tana da muhimmanci kalla ka gani Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani abinda ya shafi dukiya da kansa ya rinka cewa wani ga abinda za a bashi wani ga abinda za a bashi kalla rabon gado يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ حكى الله يرن ربا غادو فور ابنه na dukiya saboda nuna mana muhimmancin ta kalli ganima idan aka je aka samu ganima Allah bai bar abu sai da yace wani da suwana da suwana ga abin da za a ba su wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa ana lillahi khumsuhu haka Allah madaukakin sarki ya raba ba haka bane to haka Allah madaukakin sarki ya muhimmantar da dukiya to shi sai tunda tana da wannan muhimmancin bai kamata ba kawai dan Allah ya baka ita aro ko ajiya dan duk abin da ka samu da a wajen wani suke Allah ya karba ya baka kai ma za su ba hannunka ku ciyar daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ku halifofi a kai me halifa wanda ya mai gurbin wani ko da dukiyar ba a hannunka take ba, a hannun wane take, sai Allah ya karbo ta daga hannunsa, sai tunda shi yanzu ya kwanta dama yana cikin kabari a kwance, sai Allah ya baka yanzu kai ne mai kula da ita. Ana nan kai ma sai ya kwanta dama sai ta dawo hannun wani, haka take mai ta dawo ni tsakanin mutane. To ba a yadda kuma mutum ya abin da ya ga dama da ita ba, sai abin da Allah yake so. Allah ya sa an fahimta yan uwa, abin da Allah yake so a yi da dukiya shi za a yi da ita, ba abin da kai ka ga dama ba. To shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya hana almubazzirinci, wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shaytan. Allah madaukakin sarki ce kada ku yi almubazzirinci da dukiyoyin ku, saboda masu almubazzirinci ƴan uwan shaytan ne. Kaga ce ma dan uwan shaytan ne, akwai matsala. Eh, to shi yasa daga cikin nau'in almubazzirinci ƴan uwa shine hatta a wajen kashe dukiyar ana samu almubazzirinci, wajen abinci da abin sha da tufafi da gidan da zaka zauna duk akwai almubazzirinci. Mutum yayi abu fiye da bukatarsa, daman abinda ake nufi da barnatar da dukiya ko almubazzirinci shine me, shine mujawazatul hadd, a wuce gona da iyaka wajen amfani da ita. Abincin da zaka ci ya ishe ka kala ɗaya ne ko kala biyu, sai ka tashi ka je kai kala goma ko kai kala biyar ko kala shida, sai ga an ci kala ɗayan, an ci kala biyun, sauran kuma sai ka ga an bar shi. Wanda mu nan ma alhamdulillah akwai mabukata da yawa, amma akwai ƙasashen da in kai abinci karye ba, sai dai ka je ka zuba a shara. Wallahi akwai ƙasashen da yawa da in ka ci abinci ka rage, sai dai ka je ka zuba a shara. Akwai almajirai ne, ba su da almajirai da aka je za su zo su bar ka zuba abinci ka ba su, ba wanda zai saurare ka. Saraka wanda ka rage sai dai ka tattare shi ka je ka zuba a shara, shi kenan kai asararsa. Haka nan wajen abin da zaka sha, wajen abin da zaka ci, duk kai amfani fiye da bukatarka almubazzirinci ne wannan. To sai dai kuma irin wannan zaka ga tsakanin ƴan gidan sama da ƴan tsakiya da ƴan kasa, kowa akwai gejin sa. Haka ne, abin da mai kuɗi can zai yi na tsaka tsakiya ba zai iya shi ba. Maybe abinda mai kuɗi zai yi wanda zai kasance shi a wajensa ba almubazzirinci bane, kai abinda zaka yi a matsayinka na mai karamin karfi, idan kai shi zai mutum ne almubazzirinci. Gidan da mai miliyan 100 zai shiga, zai a wanda yake da miliyan 100 a account ɗinsa zai siya ya shiga, yanzu mutumin da yake da miliyan 5 shi kuma yace siya sai irin wannan gidan. An fahimta, kaga ba ɗaya bane. Motar da mutumin da yake da miliyan 500 zai siya, kai da kake da jarin miliyan 2 da rabi ko miliyan 3 kace sai ka sai irinta, ka kayo da rukanka. To akwai bambanci, kowa sai ya tsaya inda daidai inda Allah madaukakin sarki ya ajiye shi. Sannan almubazzirinci yakan shiga cikin abinda yake na haramun ne, ka sai abinda yake haramun ne ka ci, duk kankantar sa wannan kuma almubazzirinci ne. Kamar yadda muka yi bayani wancan satin, muka buga misali da wanda suke shan taba sigari, ko mutum ya sai wiwi, ko mutum ya sai kodin, ko mutum ya sai benelin, ko duk waɗannan abubuwan da mutum zai sha na shaye-shaye, ko naira biyar mutum ya sa ya siya, suna abin da ya mai almubazzirinci, yana cikin masu israfi. Sune Allah madaukakin sarki yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Sannan almubazzirinci kan shiga cikin mutum yayi amfani da dukiya cikin abin da ba shi da fa'ida, cikin abin da yake kawai na wasa. Mutum yaje sai abin kawai da wasa ne, ba zai amfane shi a duniya ba ko a lahira. Wannan shi ba almubazzirinci ne. Saboda haka duk abin da yake da alaka da dukiya ƴan uwa kiyaye shi ake yi, alkinta shi ake yi. Addini ya martaba dukiya, saboda me? Tana da alaka da rayuwa, sai ka tsaya ka nemi lahira da ita. Idan Allah madaukakin sarki bai baka dukiya ba, to ya so ya jarrabe ka ne, sai ka tsaya nan ma ka ci jarrabawa Allah madaukakin sarki, kai hakuri ka jure haɗe da Allah madaukakin sarki lami lafiya. Kowanne jarraba ce, wanda Allah ya bashi dukiya da yawa jarraba ce, wanda Allah ya bashi talauci da yawa shi ma jarraba ne. Kowanne jarraba ne, babu wanda aka bashi nan an fi son sa. Babu, Allah baya ba mutum dukiya dan yana son sa, ba kuma ya talautar da mutum dan yana kin sa. Babu, sai dai kawai ka'idar rayuwa. Allah madaukakin sarki ya halicci rayuwa ne da mutuwa dan yayi ne, dan ya jarrabe mu. Fata shine Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon cin jarrabawa gaba daya. Mala yace abu na uku, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa kafaratu su'ali, da yawan tambayoyi shine muka bayani wannan karam, muka ce ko dai tambaya ta ilimi da bata da alaka da duniyarka ko da lahirarka, su'alu ta'annut, tambaya kawai mutum yayi dan kure, ba ta da wani alaka idan aka amsa maka tambayar babu wani amfani da zai dawo maka a duniyarka ko a lahirarka babu yanzu misali kace yanzu akramaka Allah wannan wanzami ne wa annabi Adam aski misali to idan Allah idan ka san wanzamin da ya annabi Adam aski menene wannan amfani ne zai dawo maka wani ilimi ka samu ba wani ilimi aski yanzu akwai tambaya da kaga tana ta yawo a ce wai wace mata ce wai babanta annabi kakanta annabi ta taba kunnanta annabi waye dinta annabi saboda to in ka sani sai me makarya ne babu duk wannan tambaya da ake babu wani annabi da ya ga maka babu to kai tambaya akan abin da zai amfane ka addinin ce wani abu ne shige maka duhu alwala ko a sallah ko a azumi ko abin da zai amfane ka sai ka tambaya ko a aqida ko a tauhidi sai ka tambaya wannan tambaya ita ake so amma tambayoyi marasa amfani addini baya san su shi sai Allah madaukakin sarki yace da annabin sa ya ayyuhal ladzina amanu la tasalu an ashiya in tubdalakum tasukum Allah yace da annabi ya ga mana ya ku dan da kuka imani kada ku rinka tambayar irin abubuwan da idan aka bayyana muku su fa akwai matsala akwai matsala za ku shiga cikin wani hali wannan mutum yazo yace da manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya rasulullah wai idan Allah yanzu mahaifina ya mutu a jahiliya yanzu ina yake kuwa annabi yace banka yana wuta ba shi tambaya ba da yanzu misali menene siyasa inda babansa yake babansa ya mutu a jahiliya ba shikenan ba kawai babansa ne kadai ya mutu a jahiliya ba shi kadai bane iyaye wanda suka mutu a jahiliya da yawa amma tambaya ce da ba ta da wani amfani to sai Allah yace ku daina tambayar irin abubuwan da idan aka bayyana muku su za su bakanta muku rai ba daidai bane to shi yasa duk lokacin da zaka yi tambaya a bace mai kyau shi yasa dan Allah ya nuna mana muhimmancin tambaya sai ya rinka kawo wasu ayoyi da sigogin tambaya yas'alunaka anil anfal yas'alunaka anil khamr wal maisal yas'alunaka anish shahr al haram ga sai yas'alunaka da wasu alqurani ba haka bane dan Allah ya nuna mana ana yin karatu da tambaya amma tambayar da aka hana ita ce tambayar kure ko tambayar abin da bashi da amfani wasu malamai suka ce tambayar da aka hana a cikin wannan hadisi ita ce tambaya ta roko mutum ya roki abu takaffuran dan neman dan yawaitawa misali masu bara da masu roko annabi tsira da aminci tsarsa bata a gare shi da man ya hana sai duk mutumin da yake roƙan mutane yake cewa a bani annabi ya ce to ya kaddara garwashin musa ake daukowa a bashi ya karba da yawa ko kadan ya rage nasa duk wanda ya dauko abu daga aljihu irin wannan roƙon da ake yi wallahi kamar garwashi ake daukowa a bashi in ya ga dama ya karba da yawa garwashin nan yanzu ba aljihun sa in ya ga dama kuma ya karba mai dan kadan ba daidai bane wasu kuma suka ce tambaya abin da ake nufi bashi da alaka da shi wai me ke faruwa a gidan ni eh wani ni naga kwana biyu ba zuwa aiki ko an kore shi ne naga ma ta gidan da fa kwana biyu ba na ganin ta anya ba a sake ta ba irin waɗannan tambayoyin na magulmata to su ma addinin musulunci ya hana su duk sun shiga ciki duk gaba ɗaya zaka hadisin zai iya dauka duk ba daidai bane Allah ya sa mu dace amin wa kana yanha an uquqil ummahati haka nan annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya yi hani game da sabawa iyaye mata al ummahat sune iyaye mata an ce iyaye mata ne kadai malami suka ce saboda girman haƙƙin da suke da shi saboda a ka'ida zaka kalla addinin musulunci ya kalli raunin mace sai ya alakanta biyayya wa mace uwa ta fita namiji me dalili saboda rauninta yanzu ka kalla ko a gida da uba namiji da uwa mace wa aka ba jin tsoro aka farenawa ai ba mu haɗi ko ba sani ko ai zaka ji ko da iyayen nan mata suna faɗa cewa kun san mu sun rena mu in ba namiji su gani ba sai ai ta yaro magana yanzu ta uwa tun safa take za ta yi waɗanta magana akan yi wani abu ko ya wanki ko wa aike shi ko ya taimaka ta ya ƙi wani na ce ka zo kai kaza ka ƙi na ce ka zo kai kaza ka ƙi ya ƙi amma da wani babban namiji ya shigo a ce to ga wani nan sai ka ga da me da gudu zai tashi ya je ɗauko kayansa ya shirya ko ya je ɗauko aiken ya tafi saboda ƙa'ida ne yara sun fi jin tsoron namiji akan mace to dan a faɗakar da yara a faɗakar da ƴaƴa su fahimci cewa uwa ba a bar renawa ba ce shi yasa sai kaga addinin musulunci ya fi ba ta muhimmanci wajen kulawa ina fata an gane yan uwa ba dan uba namiji bashi da muhimmanci bane fa kwata kwata ba haka bane duk yadda kake tsammanin muhimmancin uba ya wuce nan yana da muhimmanci amma ita uwa saboda wancan rauni nata shi sai ake ta maimaita ta wani mutum ya zo yace ya rasulullahi wa zan fi kyautatawa a cikin mutane gaba ɗaya sai annabi yace babarka yace ya rasulullahi kuma sai wa yace sai babarka sewa sai babarka sai da ya faɗi sau uku wasa uku sannan sai sewa sannan sai babanka duk dan a fahimci cewa uwa tana da mai girman haƙƙi dan wancan renin da ake gani kamar tana da rauni ya kau da a karan kansa ya kamata a ce ya girmama ta shi sa shari'a ta yi wannan a nuni wa wa'dil banati sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani game da binne ƴaƴa mata wa wa'dil banati shine yadda mutanen jahiliya suke binne mata a wancan lokaci ɗaya daga cikin al'adar jahiliya da suke yi shine suna ganin haihuwar ƴa mace wannan tozarci ne eh suna ganin wannan kaskanci ne wulakanci ne a haifa mutum ƴa mace ba ai matsala ne suka ce saboda ita ƴa mace ba ta ɗaukar kansakali ta fita filin daga a yaƙi da ita na biyu takan iya girma ta je ta jawo maka abin kunya na uku kuma akan iya zuwa yaƙi a riba ce ta je ta zama baiwa wani ya je can ya rinka abin da yake yi da ita to duk irin waɗannan auham ɗin irin nasu waɗannan abubuwa da suka shiga kwakwalwarsu sai ga ai mace haihuwarta ba shi da amfani to shi yasa duk lokacin da suka haifi mace sai su bi hanyar da suke gani ya kamata sai su rabu da ita wasu daga cikinsu suna bin hanyar da sun haifi macen ana haifar ta tana yar jaririya sai mahaifinta idan aka hawo masa aka ce ai ga ta an haife ta ya kalle ta shikenan sai ya dunkune ta sai ya fita da ita ba za ku ƙara ganin ta ba idan ya dunkune ta ya fita da ita to da uwar da sauran 'yan uwa sai dai su haƙuri kuma sun mata kallon ƙarshe sai ya je kashe ta ta hanyar da ya ga dama wani kuma sai ya bari sai ta dan fara datawa ta dan fara girma shekara biyar shida haka ta dan fara magana ma saboda tsaban mugunta sai ya fita da ita can bayan gari zai haƙa ya mai da ƙasa ya binne ta daranta ba daranta wallahi haka mutanen jahiliya suka bil unsa zalla wajuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fitrab sai Allah ya ce ala sa'a ma yahkumuna duk lokacin da aka yi wa ɗaya daga cikin su bushara da an haifar masa mace zalla wajuhu sai ga fuskarsa ta murtuke ta juya sai baki kirin muswaddan fa huwa kadhib yana cikin takaici da bakin ciki sai ga yatawara min alqawmi har buya yake mutane yana dan ba saja yana dan shiga lungu dan ka a ganshi wai min su ima bushira bihi saboda mummunan busharar da ake masa me mummunan busharar shine haihuwar ƴa mace da ake masa shine mummunan busharar da ake masa mummuna to sai rinka tunani ayumsikuhu ala hunin shin yanzu yaje ya zauna ya rike wannan yarinyar ko haihuwar da ake masa a cikin bakin ciki da damuwa da kaskanci am yadsuhu fitrab ko kuma gonde yaje binne ta a cikin turbaya sai Allah ya ce ala ku saurara sa'a ma yahkumuna tir ya munana irin wannan danyi hukunci da suka ran aikatawa shi sa lokacin da addinin musulunci yazo sai Allah madaukakin sarki ce wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat Allah ya ce wallahi idan aka tashi alkiyama sai an tambayi yarinyar da aka binne ta shine al mawudatu wacce aka binne ta su'ilat idan aka tambaye ta za a ce mata bi ayi dhanbin wannan laifi kika yi me kika aikata musu kutilat aka kashe ki sai ta ce ubangiji ban aikata komai ba shikenan kai kuma shi kuma da yaje binne ta shikenan sai san abin da zai ga Allah madaukakin sarki to wannan munal al'ada ce da ta wuce a can baya amma abin takeici da abin mamaki wannan al'umma ta ƙarshe sun dawo da ita ta wata hanya eh ta wasu hanyoyi daga cikin hanyoyin da ake kashe yara yanzu akwai masu zuwa su yi cikin shege idan suka yi cikin da ba na aure ba sai a ɗauki yarinya aje a yi mai aje a kashe ta ko wannan satin wani yana ban labari ya ce abin ya faru su suka yi kes ɗin sai wallahi wata mata ita da mijinta mafa da mijinta amma ta je ta yi cikin da ba na mijin ba majin shi ya tabbatar ba cikinsa bane saboda kusan adadin kwanakin da ya dauka baya tare da ita ya san cewa bai da za a yi ciki shiga amma sai ganta da ciki yadda yake ban labarin yace kuma abin da yasa dole ma ya zarge ta saboda ana bashi labari matafi ne ana bashi labari cewa ga abin da matarsa take yi saboda haka da ya dawo sai ya dauki matakin janyewa daga wajenta kuma kawai sai ganta da ciki har ta gama rinan cikinta da komai da komai ta je ta haife shi kuma sai ta je ta kashe shi to zance da ya tashi shi ne aka zo kuma wajen mahukunta za a yi hukunci Allah ya kiyaye daga cikin kashe yaya da ake zai yan uwa akwai zubar da ciki da ake babu gaira babu dalili shi ma galibi wasu idan suka yi irin wannan cikin da ba yake ba na aure ba sukan je a zubar masa da shi wasu ma kuma za ga abin mamaki matan aure ne wata mata aure ce ita saboda ba ta son haihuwa sai ta je a zubar da ciki ko wani mijin ma zai ga mata sai ce shi baya son haihuwa in ta yi ciki kuma wallahi sai an je an zubar da shi to duk wannan kaga alwa'dul khafi ne alwa'dul khafi kashe yaya ne ta wata hanya boyayya da mutanen yanzu suka shigo da ita tan a lokacin jahiliya an yi abin ya wuce to amma yanzu ana so a dawo da ita ta wata fuska daga cikin fuskoki Allah madaukakin sarki ya kiyaye da mutum ya hana abin da yake nasa ne wahatin shi kuma sai rowa da sannan mutane abin da yake nasa ne ya hana wahatin shi kuma yana so a bashi an gane yan uwa daga cikin mutane da suka fi kowanne mutane a rashin soyuwa a wajen mutane kenan mutanen da mutane ba sa kaunar su mutum ya kasance ga rowa ga kuma kwadayi ba haka bane ai gonda daya ta hadu gonda ya kasance marauci ne mutum ba ruwansa da na kowa wannan da dan sauki ko ba daidai bane amma da dan sauki amma ga ruwa kuma ga bala'in zalama da nasan mutane to da wanne zai ji kenan in shi ya samu to duk wanda zai kusa da shi zaga ya hadi rai abu san amsariran kan ma wai kan ma ka fahimci cewa akwai fuskar da zaka ce ya baka wani abu ko tare kuke a cikin a majalisa a zaune sai ya kira mai gida ko mai yalo sai ya tsaya shi kadai ya tattauna musulunci ya cinye bai ba kowa ba duk taron mutane fa ga kowa da kowa yana kallo amma sai ya gida naira 20 shi kadai saboda Allah in ba ruwa baka fasa siya mana a cikin mutane ka bari sai ka je zaka shiga sai ka tsaya kai kadai ka shiga cikin ɗakin ka kulle ka ci tunda ruwa dole sai kai amma a cikin taron mutane wallahi akwai wanda suke wannan mugun halin haka akwai ke da tun bai je na'am da ƙarfi wallahi mugun hali ne wannan kana tare da mutum uku hudu biyar shida mai ɗata wai sai mutum ya zama naira 20 saboda tsabar ruwa kaga ɗata naira 20 ba guda ɗaya ba ce sai a bashi guda ɗaya wai sai ya ce bismillah guda ɗayan fa bismillah aba da Allah mai sai data ai irin wannan bajinta yake a ciki idan aka kira mai data ka bashi 500 kace kowa a bashi dan Allah mai zai rage ka kowa sai ya rinka marmarin zama da kai amma ka sai abu kai kadai ko ya dace ka sai ka sa aljuka kana dan ka hure ka sha kana abin nan ba daidai bane sannan za ka irin wadannan kuma idan kai ka samu kuma suna makale da kai duk inda zaka je suna makale da kai duk wulakancin da aka yi musu kuma su jure ba ruwansu da Allah ba ruwansu da wulakanci irin na su jure inda zaka ba su shi kenan to wannan mummunar ɗabi'a ce ba a so shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ba siffar mumini ba ce rowa kaga rowa ba siffar mumini ba ce daga cikin siffar da ba ta mumini ba ce rowa shi sa duk mutumin da ya tsinci kansa marowaci ne shi ware zai gyara ɗan ƙabali ne shi ɗan mai riƙe hannu ne alƙabidi ne mai riƙe hannu to ba a buƙatar irin wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka fitar da shi malai yace wasabaqa sharhuhu sharhin hadisin ya riga ya gabata babu nahyi anil isharati ila muslimin bi silahin wa nahwihi sawa'un kana jaddan aw mazihan والنهي أن تعاطي السيف مسلولا وأن بابي زي ما نبياني جمد هني عن الإشارة إلى مسلمين جمد متين ينون أن أنسى مسلمي بسلاح دمكامي باويك ساريش بفا ba ka sare shi ba kawai ka dauko ka nuna shi da shi eh ka dauko wuka ko ka dauko takobi ka nuna dan uwanka wallahi ne ma kaza na farda ka na ma kaza da kaza wannan haramun ne wa nahawihi ko abin da yake kama da makami kamar me kamar dutse eh kamar ka dau dutse haka zaka kana wa dan uwanka barazana zaka jefe shi haka shi ma haramun ne ba daidai bane ko kuma me bindiga kaga uwa uba kenan ko tunda an hana wani abu da za ga wani wasu daga cikin mutane suna yi sai mutun ya tawo a mashin da gudu sai ya zo daidai kan mutane sai ya burki sai ya kotse kaga wannan shi ma irin wancan ne idan ya kwace ba an gane yan uwa shi ma wannan ba daidai bane haramun ne ko a mota mutun ya tawo da gudu a mota sai ya zo inda kake wai tsokana kai kenan sai zai dan ci burki sai tsorata ka dan kalle ka koma gefe yanzu da Allah idan burkin nan ya kwace ya gaba da kai kake gani ba daidai bane to duk wannan ya shiga ciki ai wani hawihi duk ya shiga ciki au kan malati sawa'un kana jaddan duk daya ne ya kasance mutun da gaske yake au mazihan ko wasa yake lokacin da ya dauki makaman ne yana nuna ka da shi da gaske yake su kanka zai yi da shi saran ka zai yi da shi harbin ka zai yi da shi kwala maka wannan dutsen zai yi ko kuma wasa yake yi irin nuna ka yake da ita da wasa ba daidai bane duk daya ne wannan hayu an ta'ati sayf haka nan wannan babu zai mana bayani game da shari'a ta yi hani mutun ya bada takobi maslulan tana zare daga cikin gidanta tsirarar takobi ka dauka ka mika wa mutun wannan ba daidai bane idan aka ce ka dauko takobi sai ka dauko ta a cikin gidanta sai ka ba wa mutun amma tsirarar ta ba daidai bane malamai suka ce wannan hukuncin kuma zai hau hukuncin wuka ita ma idan zaka ba mutun ita ba a ce lalle sai ka ba mutun a cikin gidanta ba dan ba kowace wuka take da gida ba haka ne amma suka ce idan zaka ba mutun sai ka rike kaifin kai da zaka bayar sai ka bashi me kotar sai ya rike ina fata an gane shine abin da ya kamata amma wani lokacin zaka mika wa mutun ka mika masa wajen inin ko wajen kaifin to lokaci shedan zai dan iya marza hannunka ya dan zungura hannunka ka yanke shi ko abin da ya kamata haka kuma yadda zamu zo mutun zamu je a cikin hadisi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace malaiti an abi hurairah radhiyallahu anhu wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah kara masa yarda ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kale yace la yushir ahadukum ila akhihi bisilah kada dayanku ya nuna dan uwansa bisilah da makami fa innahu saboda shi mai nuna dan uwansa da makami la yadri bai sani ba la'alla shaytana yanzaghu fi yadihi shaytan ya dan yi zungura a hannunsa ya dan kara wa hannunka gudu ko sauri fa yaqa fi hufratin min an-nar sai hakan ya sa ya afka ya jefa shi cikin ramin wutar jahannama saboda me saboda ya ji dan uwansa ciwo yan uwa fahimci wannan wato yan uwa ku kalle yadda addinin musulunci yake kokarin kare jini na musulmi ba wai fa ka dauka ko ka dau takobi ko ka dau adda ko ka dau tsaka ko ka dau dan bida ka soki mutun da shi ba a nuna shi ma kawai ka dau abu kana nuna shi da shi wannan abin da kake a lokacin zaka zo ka ji yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kana daukar abin da ka fara nuna shi mala'iku sun ka cewa Allah ya tsine mai albarka Allah ya tsine mai albarka sai ya aje abu wallahi daga lokacin da mutun ya dauki wuka ko takobi ko wani makami yan uwa yake nuna dan uwansa ko ba tare da ya sare shi ba tare da ya soke shi ba a nunin kawai na ma kaza ya zara wuka yana hakan nan da sauransu a lokacin mala'ikun Allah sun cewa Allah ya tsine mutun albarka har sai lokacin da ya aje wannan makamin a ƙasa sannan mala'iku ya tsishi adadin mintunan da ya rike wannan wukar ko takobin ko wannan makamin a hannunsa adadin awoyin ko mintunan da mala'iku ya dauka suna tsine masa albarka ya kake kallon tsinon mala'iku mala'iku da bakin su tsarkakakke ne ba irin namu bala ya asunallahu ma amaruhum yaf'aluna ma yumaruna ba saban Allah suke ba su bakin su tsarkakakke ne addu'a su Allah madaukakin sarki karba yake shi sa san addu'a mala'iku karbabbiya ce wanda ya abu kaza mala'iku za su yi masa addu'a wanda ya abu kaza mala'iku za su yi masa salati haka to sai ka ji kana so kai wannan aikin dan ka samu addu'a ko dan ka samu salatin mala'iku to kuma ina wanda aka ce mala'iku suna tsine masa albarka kaga da matsala متفق عليه وان حديث البخاري ده مسلم سكر ويتو وفي روايه لمسلم ya zo a cikin ruwaya muslim kala yace kala abul qasim sallallahu alaihi wa sallam baban qasim annabi muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam yace man ashara ila akhihi bi hadidatin wanda duk ya nuna dan uwansa da wani karfe karfan da yake makami ne zai iya sukar dan uwansa da shi ya ji masa ciwo fa innal malaikata haqiqa malaikun allah tal'anuhu zati tsine masa albarka hatta yanzi'a hasse ya ajiye ko ya jefar da wannan abin da ya dauka na makami wa in kana akhahu li abihi wa ummihi koda wanda yake nuna wannan ko uwarsa ɗaya ubansa ɗaya dan uwansa ne mala'iku zasu tsine masa albarka dan uwan fahimta aiko koda wanda yake nunawa da makamin nan dan uwansa ne kaninsa ne uwarsa ɗaya ubansa ɗaya su dai mala'iku aikin su zasu shine abinda Allah ya sa su zasu tsine masa albarka sai zasu tsine masa albarka har sai ya sauke wannan makamin sannan ya tsira daga tsinuwar mala'iku to anan kaga zaka fahimci hadarin da ke cikin mutun ya dauki makami kenan ya daba dan uwansa dan uwa ba fa dabawar ba daukar makamin kawai kalle yadda ake tsoratar da mutane akai ya kuma kake tsammani har ka sa makamin ka jiwa dan uwanka ciwo jini ya fita daga cikin sa ya kuma kake tsammani abin har ya kai ga salwantar rayuwarsa kaga abin ba kadan bane daya daga cikin manufofin shari'ar musulunci guda biyar wanda shari'ar musulunci dukanta ka sokan ta zo ne dan ta ba su kariya daga ciki akwai me hibdud dam shine kare jini ko hibdun nafs kare rai kada a kashe rai kada kuma a zubar da jinin mutum dole ne shari'a dole ne duk inda hukuma take ta hana hakan al'umma su ma dole ne duk inda suka ga ana irin waɗannan abubuwa na ta'addanci iya abinda za su iya ta kungiyoyi na haɗin kai da haɗa kai da hukuma dole ne su yi don su ga an hana waɗannan abubuwa shi yasa ina ba wa 'yan uwana matasa shawara lallai duk lokacin da ranka ya ɓaci zuciya ta hau ka kiyaye ɗaukar makami ka ce za ka yi wa ɗan uwanka barazana da shi ce wallahi sai na kashe ka ka san illa wannan kalmar kuwa yanzu ka ce sai na kashe ka yana komawa kofar gidansu sai ciwon cikin turnike shi ya faɗi mutu akwai wanda zai fitar da kai wallahi in duk garin nan gatanka ne ba za ka fita ba saboda mutane duk a gabansu ka ce wallahi sai na kashe ka yanzu kuma ya mutu ya kashe shi kenan kai ne shi yasa duk lokacin da ranka ya ɓaci yi kokari ka sarrafa zuciyarka wato ƴan uwa barin gaya muku wani abu Allah babu abin da ke jefa mutum cikin bala'i da masifa wanda idan da zaka tambaye shi lokacin da ya dawo hayyacinsa zai nadamar da ba za ta kusanci ba kamar ɓacin rai duk lokacin da ranka ya ɓaci in za ta yi ka rufe bakin kada ka bari bakin ka ya rinka magana ba za ka taɓa faɗar abin da yake daidai ba kai shiru in kana zaune ne ka samu waje ka ɗan zauna amma in dai za ka yi tasarrufi a cikin fushi akwai matsala sosai akwai matsala na sha ba misali kaje cikin gidan firisin ka tambaya duk wanda yake ciki wanda yake son kai da wanda ya sara kwata-kwata ba su da alaka da shaye-shaye amma idan ɓacin rai sai ga ya ɗauki makami ya yi ne ya kashe ɗan uwansa ɓacin rai shi sa wata rana da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sabai guda biyu ya hange su suna fada tsakanin su ransu ya ɓaci ya tasabani suna zage-zage wanda ya zage wannan jijiyar ɗaya daga cikin su nan ta fito ta kumburo ya yi fushi da annabi ya fahimci wancan ya fi yin fushi za a samu matsala idan ba a yi sauri an kawo abin eko ba sai annabi ya ce na san abin da idan da a ce zai fada da Allah madaukakin sarki ya tafi masa da fushinsa sai sabai suka ce me ya rasulullahi dan sai sauri su je su gaya masa sai annabi ya ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shike sai aka gaya masa aka ce annabi ya ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya ce ku dauke ni mahaukaci ne hadisi dai ingantacce an dauke shi mahaukaci ne sai an dauke shi mahaukaci to me yasa annabi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda me saboda fushi saboda shedan ne yake tasarrufi da shi a lokacin wanda muke karatun wiqayatul insan da asba'i mun karanta mun yi bayani akan wannan ko lokacin da mutum ya fushi kamannin sa ma gaba ɗaya canzawa suke wallahi ka kalle shi da kyau ya zama dan karamin ifritim na jinni Allah ka kalle shi da kyau zaka ya canza eh ka kalle shi idan da aka dauki hoton sa a lokacin da ya fushi in ya dawo ka nuna masa zai ce anya shine kuwa eh saboda shi dan yana yin tajalli a jikin sa in bai sani ba Allah ya kiyaye mu Allah madaukakin sarki ba mu ikon sa zuciyar mu ruwan sanyi mala yace qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace yanzi'u mubita bil aini al muhmala ma akasri zai wa bil ghain al mu'jama ma fathiha an rubuta da ainu wanda take bata da dugo shine yanzi'u an kuma rubuta da ghainu mai dugo shine yanzahu duk an rubuta ta da juna bil muhmala idan aka karanta da mar dugon yana nufin yarmi ma'ana has yayi jifa da wannan makamin da yake hannunsa wa bil mujama aidan haka nan kuma idan aka sa bil ghaini yanzighu ko yanzahu yarmi wa yufsidu shi ma yana nuni da cewa yarmi sai ya jifa da shi ko kuma ya lalata abu wa aslun nazr malaci abanda annazr yake nufi asalin sa a larabci shine at-ta'an wal fasad shine suka da kuma lalata abu wa an jabir radiyallahu anhu qala an karbo daga jabir abdullahi Allah kara masa yarda yace na har rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani an yuta ayyuta ata as-sayf maslulan da ayi baye ne niya ta takobi tana zare baka ko ka bani na karba ko in karba ko ka karba takobi tana zare annabi ya hana wannan shine malami suka ce kamar yadda na bayani a mukaddima nace wuka za ta shiga ciki sai da idan ka tashi bare ita ka juyar da bangaren tsinin ka rike shi kai yafi saukin hadari sai ka mika sai ka saki sai ka karba shine abin da ya kamata amma takobi bai kamata ka rinka yawo da ita a fili ba wato yan uwa mu fahimta ba ma ka zara takobi ka nuna dan uwanka ba ka zara takobi ma a cikin mutane haramun ne wannan haramun ne maka zara takobi a cikin mutane haka kawai ba daidai bane ballantana ka rinka wani barazana da ita shari'a ta hana wannan hadisi rahu abu dawud da tirmizi imamu abu dawud da imamu tirmizi suka fitar da shi wa qala hadisun hasan al imamu tirmizi ya ce hadisi ne hasan babu karahatil khuruj min al masjid ba'da al adhan illa li udhri babin da zai bayani game da makruhi ne mutun ya fita daga masallaci bayan an yi kiran sallah yan uwa ba makruhi bane wannan haramun ne ba makruhi bane ma haramun ne ai kiran sallah kana ciki ka tashi ka fita ka fasa sallar anan haramun ne an fahimta inda an yi kiran sallah to an sa maka da bai bai kenan sai ka tsaya dole sai ka tsaya a yi sallah an ko ka fita to ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa li udhrin sai da udhri kamar udhrin mai rashin lafiya kana ciki an kira sallah sai rashin lafiya ta kama ka babu lafi sai ka tashi kaje ka nemi magani ko kuma alolanka ta kare zaka tashi kaje ka yi me ka saki alola ko yawa ko bayan gida ya matso mutum ko dai wani abu da yake da alaka da dolar rayuwa dole sai ka tashi wannan babu lafi sai ka tashi ka yi amma haka kawai an kira sallah sai ga liman ya ki zuwa sai kai tsaki ka fita ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai haramun hatta yusalla maktuba ba za ka fita ba har sai an yi sallati sallan ta farilla eh sai ka jira an yi sallati sallan farilla an abi sha'fa qala an karbo daga abi sha'fa yace shi abi sha'fa sunan sa na gaskiya shine sulaim ibn al-aswad sulaim ibn al-aswad qala yace kunna qu'udan ma abi hurairata radiyallahu anhu yace mun kasance a zaune tare da babban sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda fil masjidi a cikin masallaci fa adhana al mu'adhdhin sai bai kiran sallah ya tashi ya kiran sallah fa qama rajulun min al masjidi sai wani mutum ya tashi daga cikin masallacin yamshi yana tafiya fa atba'ahu abu hurairata abu rayta basarahu lokacin da ya tashi bai masa magana ba saboda bai san abin zai ba a lokacin kawai kallon sa yake yana bin sa yana bin sa yana bin sa hatta kharaja min almasjid har sai da yaje sa kafa sai fita daga kofar masallaci kaga fita a masallaci kenan ko yawa fa qala abu huraira sannan sai abu huraira yace amma hadha amma kun ga wannan da ya fita daga masallaci bayan kiran sallah fa qada asa abul qasim haqiqa ya saba baban qasim manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya aikata abin da yake na haram rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi akwai wani littafi dan karami da wani malami ya rubuta mai suna ta'zimus sunna in risala ta karaba ta fi shafi irin 40 ko 50 ba haka ta'zimus sunna sunan littafin yayi bayani akan yadda ya wajaba kowa ya girmama sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga karshen littafin ya dan yi wani karamin fasali wanda yake bayani akan wanda suka kauce ko suka sabawa ko suka yi wa sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hawan kawara da ganganci ga irin bala'in da ya same su tun daga duniya to daga ciki sai ya kawo kissar da ke da alaka da wannan hadisi yace wata rana wani bawan Allah ya shiga wani masallaci da ya shiga masallaci bayan an yi kiran sallah kawai sai aga zumbur ya tashi zai fita daga masallacin sai ɗaya daga cikin mazauna masallacin sai ya bi shi sai ga masa yace bawan Allah shin baka san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana fita daga masallaci bayan kiran sallah ba sai ya ce na sani amma sauri nake yi ne kawai sai ya fita ya sani amma sauri yake manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam amma ya sani sauri yake sai ya fita yace da ya fita kawai sai ya kasa shi wanda ya ga masa magana sai ya kasa zaune ya kasa tsaya a cikin masallacin sai ya rinka kaiwa da komowa yana dawafi a masallacin shi abin da yake kansa shine taya ma zai a ce mutum annabi ya ce tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya ce abu kaza amma ka ce ka sani sauri kake ka saba wa manzon Allah yace wannan anya zai zama zai je inda zai je lafiya kuwa abin da ya sake ta wannan abin kenan yake tunani annabi ya ce kaza ka saba wa annabi anya ba a tada sallar ba ko kuma bayan an gama sallar ne na dan manta sai ga labari ya iso masa yana hawa raƙumi-raƙumi ya tutsu da shi wayan sai kare yana hawa raƙumi raƙumin ya tutsu da shi wayan sai kare ba a yi wa sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi isgalanci ƴan uwa in ka sani za ka iya aikatawa ka aikata in ko ba za ka iya ba saboda sakaci ka je da zanubin ma da yake damun ka na rashin aikatawa amma kada kai magana kada kai izgili a ciki ya bada wata kissa wani mutum an yi hadisi aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace idan ɗayanku ya tashi daga bacci ya wanke hannunsa sau uku kafin ya sa hannunsa a cikin ƙwarya fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu ko saboda annabi ya ce ɗayanku bai san inda hannunsa ta kwana ba lokacin da kwanta kake bacci baka san inda hannunka ya fada ba sai annabi ya ce da asuba in ka tashi zaka yi alwala kafin ka sa hannunka a cikin ƙwarya idan abin buɗaɗɗe ne fara karkato da ƙwaryar ka wanke hannunka sau uku in ya so sai ka sa ta ka cigaba da alwalarka shi kuma sai ya dariya sai ya ce haba mun san inda hannun bai kwana mana a gefen shimfiɗan bai kwana mana an ce masa manzon Allah ya faɗa haka sai ce wa sun sani lokacin da ya kwanta bacci da ya tashi sai ga hannunsa zuwa ya kai zira'insa ya shiga cikin dubararsa hannunsa ya kai zira'i ya shiga cikin dubararsa ba a wasannar manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi ijgilanci akwai wani clip da na gani na drama ne da ake yi wasu ƴan drama a cikin dramar akwai wani malami ne yana yi wa wasu irin wa'azi akan irin mata suna da kaidi Allah ya ce suna da kaidi suna da kaza a lallaba su a yi kaza ya ce annabi ya ce mata khuliqna min bil'in iwad an halicce su ne daga ƙashin arƙari wanda yake karkatacce sai akrama kallamu fa a shagiɗe muke wai su ma a shagiɗe suke wai akrama kallamu fa ni ma fa a shagiɗe nake wallahi an ce masa manzon Allah ya ce an halicci mata daga ƙashin arƙari da suke a me a karkatacce ce shi ma a shagiɗe yake kaga wannan magana wake wa izgili kenan astaghfirullah yanzu ya rasu ya mutu wanda shi dan drama da yaje wannan katubar kaga da sunan drama mutum zai je fita daga musulunci bai sani ba baya wa sunnar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgimi ina yawan maimaita mana ƴan uwa duk abin da kaji an ce annabi ya faɗa ko ya aikata ko yayi idan Allah madaukakin sarki ya ce make kai kokari iyakacin iyawarka ka aikata wannan abin ka kiyaye shi kai shi yadda ya kamata in ba za ka iya ba saboda sakaci irin naka to ka ji da zanubin da yake binka amma kada kai izgili akan sa kada kai wa masu izgili wallahi zaka jefa kanka cikin hadari zaka jefa kanka cikin hadari Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa kuma ina gani anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokacin sallah yayi abinda muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah